This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahar Aminu Fage ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba 10 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa Sharif da kanin labarai.
An samu rarrabuwar kawuna a jiya Talata tsakanin ƴan jam'iyyar Democrat da kuma majalisar dokoki duka yakin neman sake yiwuwar zaben shugaba Joe Biden. Wata kotu a Rasha ta ba da umarnin kama mai ɗakin marigayi Alexei Navalny, Yulia Navalnaya. Sakataren harkokin waje Amurka Antony Blinken ya bayyana a jiya Talata cewa ƙungiyar kawancin tsaro ta NATO za ta samar da ƙarin tallafi na kuɗi sama da dala miliyan 7 ga yuro.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewar takaddama ta kunno kai a Majalisar Wakilan Najeriya kan yarjejeniyar samowa da gwamnatin tarayya ta riga ta rattabawa hannu.
Ba a ma bi tsarin da ya kamata a bi na sa hannu a yarjejeniyar ba, domin a kunnin tsarin mulkin Najeriya section na 12 ba za a yi amfani da yarjejeniyar ba sai an kawo shugaban majalisa a tattauna a ga me muhimmancinsa, a ga me illolinsa.
Sannan za ku ji cewar babban kwamandan rundunar sojin Kamaru ya yi gargaɗi a kan barazanar yiwuwar fuskantar hare-haren ta'addanci daga ƙungiyar Boko Haram, wanda ke nuni da cewar ƙungiyar za ta yi amfani da ɗan ƙunar baƙin wake mata wajen kai hare-hare.
Game da mugayen mutane da suka shigo, mugayen mutanen kuma ba wasu ba ne, mata ne da mayafansu, in ka gan su za ka tuna mutane ne na kirki, ashe kuma suna ɗaure da mugun makamai.
Kamar kowace safiyar Laraba yau ma muna tafiye da shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyinna, inda a yau shirin zai tattauna akan kungiyar ECOWAS da kasashe ukun da suka kaurace mata da kuma sabunta kokarinta na ganin ta dawo da ƴaƴan nata wato Burkina Faso da Mali da Niger. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. An samu rarrabuwar kawuna a jiya Talata tsakanin ƴan jam'iyyar Democrat da ke majalisar dokoki bisa yakin neman sake yiwuwar zaben shugaba Joe Biden tsakanin shi da Donald Trump, bayan rashin katabus din Biden din a muhawarar da aka gudana cikin watan jiya tsakanin shi da tsohon shugaban kasar. Sanatocin jam'iyyar Democrat da mambobin majalisar wakilai sun gana a bayan fage a lokuta daban-daban, inda suka tattauna batun kan ko su ci gaba da marawa shugaban jam'iyyar baya wato Biden mai shekaru 81 a duniya, ko kuma su nemi da janye daga takarar a koma kan mataimakinsa Kamala Harris. An dai fara nuna damuwa ne kan irin rawar da Biden din ya taka a yayin muhawara ta watan jiya, inda aka rika ganin yana dauke wuta da nuna gajiya da dumauta a tunani. To sai dai cikin ƴan majalisar dokokin jam'iyyar ta Democrat su 213, shida ne kacal daga ciki suka nemi shugaba Biden din ya janye daga takarar. Wata kotu a Rasha ta ba da umarnin kama Yulia Navalnaya duk da cewa ba ta cikin kasar, bisa zargin takarawa a aikace-aikacen wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayi. Navalnaya dai ita ce mai ɗakin marigayi Alexei Navalny, wanda ya kasance babban mai adawa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Navalny ya mutu ne a gidan kansu a watan Fabrairu, inda yake zaman wa'adin shekaru 19 bisa zargin laifuffukan tsatsauran ra'ayi. Navalnaya ta yi alƙawarin ɗorawa kan ayyukan da mai gidan na take yi. Umarnin na kotu na nufin za a yi ramda Navalnaya da ke gudun hijira a duk sa'a da ta shiga ƙasar. A yayin da kungiyar kawancin tsaro ta NATO ta fara babban taron ta na cikar da shekaru 75 cikin da kulla kawancin soja a birnin Washington a ranar Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya bayyana a jiya Talatar cewa kungiyar za ta samar da ƙarin kuɗi sama da dala miliyan 7 na kayayyakin kare kai masu ƙarfi da kayan sarki da takalma musamman domin sojojin Ukraine mata. Batun makomar Ukraine ne da ake sa ran ya mamaye batun da za a mai da hankali a kai a yayin taron. Sakataren harkokin wajen na Amurka Antony Blinken ya ce Muna jinjina ga dukkan abokan hulɗa da suka yi azama domin taimakawa wannan yunkuri. Wani bangare ne kadan a kokarin da muke yi na tabbatar da baiwa Ukraine ta iya kare kanta a yau. Har ma ta iya kaiwa matsayin da za ta tsaya kan digadiganta ta fuskar soji, tattalin arziki da ma demokradiya. Wannan wani mataki ne na cin nasara ga Ukraine da zai kasance kai koma kan mashiki ya mafi girma ga Vladimir Putin. Shi ko shugaban Ukraine Vladimir Zelensky cewa yayi tawagar mahalarta taron daga Kyiv na nan na azakaimi wajen samar da karin tallafin soji. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Hawwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan yanzu bari mu garzaya birnin tarayyar Najeriya Abuja inda majalisar wakilai ta yi jan ido akan yarjejeniyar samowa da gwamnatin tarayya ta riga ta rattabawa hannu. Dan majalisa Almadaki daga jihar Kano ya ja hankalin majalisar cewa yanki na 97 ne yarjejeniyar ya saba dokokin kasar da kuma mutuncin ta. Saboda haka a hanzarta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar har sai an gyara dokokin ta. Amma shugaban wata kungiya ta ƙasa da ƙasa yace Najeriya ba za ta iya janyewa ba saboda wasu dalilai masu ƙarfi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Wannan bukata da ya zo a kudurin gaggawa, ƴan majalisar wakilai 88 ne suka dauki nauyin shi, inda suka buƙaci gwamnatin tarayya ta dakatar da yarjejeniyar samowa da ta riga ta sa hannu har sai an magance batutuwa da suka haifar da cece-kuce a kanta. Almadaki, wanda ya jagoranci gabatar da kudurin, ya nuna cewa da farko akwai haƙƙin ƴan auren jinsi da aka so a kare a yarjejeniyar, amma daga baya sai aka cire aka maye gurbin sa da daidaiton jinsi amma take na 22 sashi na 5 na yarjejeniyar. Wani yarjejeniya dai kasashen tarayyar Turai su 27 wato EU sun rattaba hannu, da kuma kasashen Africa da Caribbean AOCPS su 79 har da Najeriya sun riga sun rattaba hannu. To sai dai shugaban kungiyar Amnesty da Transparency International har da CISLAC masu sa ido a harkokin gudanar da majalisa, Awal Musa Rafsanjani ya ce abu ne mai wuya Najeriya ta dakata da yarjejeniyar.
Kowane yarjejeniya da ake sa hannu tsakanin ƙasa da ƙasa, akwai wata dama da ake bawa kowace bangare da ta iya fita daga cikin wannan yarjejeniya idan aka samu akasafi. A wannan ma za a iya fita, amma gaskiyar magana shine Najeriya zai wahala ta iya fita daga cikin wannan yarjejeniya da ta sa hannu saboda dalilai guda biyu. Na ɗaya, Najeriya kamar sanewa da ce yanzu tana buƙatar ta yi mu'amala da kasashen duniya wanda tun da aka yi zaɓe aka juya mata baya, da dama kasashe ba sa mu'amalar kirki da Najeriya. To wannan wata dama ce ta samu da za a shiga a fara hulɗa da kasashe wanda za su iya watakila kawo wa ƙasar tallafi ko kuma dawo da harkar diplomasiya da za a ringa sa Najeriya ko kuma Najeriya a ringa ɗaukar ta da muhimmanci. Abu na biyu, Najeriya tana buƙatar kuɗi, shi sa da dama wasu tallafe-tallafe gwamnati ta riga ta soke su kuma ake ta ciwo basussuka. Saboda haka ni ina ga wannan dama ce da Najeriya za ta samu kuɗi don ta aiwatar da wasu aikace-aikace.
Amma ɗan majalisa mai wakiltar Yamatu Deba daga jihar Gombe, Inuwa Garba, ya ce majalisa ba za ta lamunta ba.
Ba a ma bi tsarin da ya kamata a bi na sa hannu a yarjejeniyar ba, domin a kundin tsarin mulkin Najeriya sashen na 12 na 1 da na 2 na kundin tsarin mulki da wannan ƙasa mai suna Najeriya har ya ba da dama a shiga wata yarjejeniya da wata ƙasa, ba za a yi amfani da yarjejeniyar ba sai an kawo shugaban majalisa for ratification a tattauna a ga me muhimmancin sa, a ga me illolin sa. To babu mahaluki da zai iya convincing mai hankali ban ce kowa da kowa ba kan cewa wannan yarjejeniyar samuwa ba fitina bane, domin ba a fito karara ba, domin sharri aka kulla. Inda ba da sharri bane za a fito karar a bayyana shi, sai aka kishirye wasu abubuwa aka yi cushe akan yadda za a bada dama wa al'umma su shiga maganan auren jinsi. In kaga dama ma namiji zai iya mu'amala ko da dabba, kazanta dai karara a matsayinmu na wakilin al'umma bai daidai da tsarin addinin Najeriya ba.
shima dan majalisa daga jihar Jigawa Maki Abubakar Yalleman ya kara jaddada wannan batu inda ya bayyana ra'ayinsa yana cewa
wai wai ma muke ji a wurin ku yan jarida domin wannan sakon hannu doka ta 12 ta wacce ta hada kasan nan wanda ake cewa constitution ta ba mu dama duk irin wannan irin yarjejeniya ko sakon hannu da executive za su yi sai an kawo majalisa ta sa hali to mu ba mu ma san an sa hannu ba balle a kawo a ji mun saka hannu a mun yarje ma wannan doka ko saka hannun kuma mu yarje ba mun ma san da wannan abun ba wanda ku da yace muku kuna cikin majalisa kun ga irin muhawara da aka yi wannan ya fada wancan ya fada wanda a karshe muka nuna rashin yaddar mu ba mu lamunta ba mu addinin mu da al'adun mu ba su san mana da wannan tsari ba
wannan shine kado na farko da majalisa dake da jam'iyyu daban-daban har takwas ta hada kai ta magana da murya daya kan wani abu da ya saba da ra'ayin mafi yawan al'ummar kasar Madina Dauda Mudir Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Madina Dauda ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwa Facebook Twitter da kuma Instagram ga Hawwa Sharif da ci gaban labaran duniya
Akalla mutane 25 aka kashe wasu gwamnati suka jikata bayan da wani hari ta sama a jiya Talata ya sauka kan wata makaranta da ta zama mafaka ga Falastinawa wanda ya iya daidaita cewar jami'an lafiyar Falastinu. Harin na ranar Talata wanda kusan shine na hudu da Isra'ila ta kai cikin yan kwanaki ya doki kofar shiga makaranta Al-Auda a garin Abassan dake kusa da birnin Khan Yunis dake yankin kudanci. Dakarun Isra'ila dai sun ci suna nazari akan rahoton. Harin na jiya Talata ya biyo bayan harhara uku da Isra'ila ta ce ta san da su kuma ta auna ne inda ta auna mayakan Hamas ke boye a cikin farar hula. Dakarar rundunar tsaron juyin juya halin kasar Farisa wato Iran mai karfin gaske ta rusa wata kungiyar yan bindiga dake arewa maso yammacin kasar kamar yadda kafar talabijin dan kasar ta ruwaito. Rahoton ya ce dakarun kasa na rundunar juyin juya halin da aka sani da IRGC a yankin arewacin Azerbaijan ta wargaza wani ayarin masu warware tukar ayyukan ta'addancin rundunar da ke kulle-kullen shiga kasar ta Iran daga yankin kan iyaka na arewa maso kudanci. An yi kashe da raunata da dama daga cikin mambobin ayarin a yayin samaman aka kuma kwace kayayyakin su cewa kafa talabijin ɗin kasar. Sanarwa ta kara da cewa dakarun tsaron sun yi gargaɗin cewa za su mai da kakkausar martani ga duk wani abu da zai taɓi tsaro da mutuntakar kasar ta Iran.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu leƙa Kamaru, inda babban kwamandan rundunar sojin ƙasar ya aika da wata wasiƙa ga ɗaukacin jami'an soji da na tsaro a yankin arewa na ƙasar akan barazanar yiwuwar fuskantar hare-haren ta'addanci daga 'yan ƙungiyar Boko Haram. Wanda ke nuni da cewa kungiyar za ta yi amfani da 'yan kunar bakin wake mata wajen kai hare-hare. Ya kuma yi kira da sojoji da jami'an tsaro su ɗauki matakan da suka dace domin daƙile ayyukan ta'addancin. Ga Muhammad Rabi'u Damba da cikakken rahoton.
Da yake sanar da halin da ake ciki na tsaka mai wuya, Janar Salim Muhammadu mai kula da yankin soja na hudu ya bada umarnin karfafa tsaro da kuma sanya ido a matsayin martani da sahihan bayanai masu nunin cewa kungiyar ta'addanci na iya amfani da 'yan kunar bakin wake mata da suke boye karkashin dogayen riguna wajen kai hari wurare da fararen hula da sojoji ke taruwa. Wannan munanan yanayin da ke amfanar da wasu mutane hukumar gudanarwa ta yi watsi da su. Mai girman gwamna na mai cewa
to ba shakka wannan hare-hare dai da 'yan Boko Haram suka saba kawowa cikin yankinmu ya lafa garkuwa da mutane kuma da aka saba gani wannan ma abin ya lafa to amma waɗannan dalilai ba za su sa ya zamanto an yi bacci an kuma sake jiki ba domin kada a ba ma waɗannan 'yan ta'addan daman da za su zo su illata mu al'umma.
Janar Salim Muhammadu ya dage kan bukatar tsauraran matakan kula game da ikon mutane da ke kusa da wuraren da ke cikin hadari tare da yin kira da ƙara sa ido don hana duk wani sabon nau'in harin ta'addanci. Wannan gargaɗin ya nuna yadda barazanar Boko Haram ke ci gaba da wanzuwa a yankin da kuma bukatar jami'an tsaro na sa ido akai. Shehu Aminai gani yake cewa
game da mugayen mutane da suka shigo, mugayen mutanen kuma ba wasu bane, mata ne da mayafan su, ka gansu zaka tuna mutane ne na kirki, ashe kuma suna daure da mugun makamai a kugun su, in suka hangi mutane su zo su shiga cikin mutane su dana wannan mugun abin da ake kira gernar da Faransa. Shine mu amu a matsayin mu na taimaka ma jami'an tsaro wajen in mun ga wanda shi mugu ne bamu yarda da shi ba, dole ne mu sanar da jami'an tsaro.
Dakarun Kamaru sun yi nasarar fatattakan yan ta'adda she har da suka wuce iyakar su, kuma a shekarun bayan nan ba su kai hari ba, she dai da alaman hakan yasa yan kungiyar sake sabon salo. Sulemai Rijiya yace
sun saka a kansu, kaga an kashe mazajen dewa, suna jiran gwamnati ta musu wani agaji da wani abu, sai ta ga kamar su, kaga kamar gwamnati bata damu da su ba, gwamnati kuma na iya kokarinta. To yanzu me zai hana su wa'ancan mugayen da gwamnati ta samu ta fada da su ta kore su a wannan jiyan, ba za su canja yanayin tafiya ba? Shi ne suka ga yanayin tafiyan da za su zo da shi yanzu, kam tun da matayen wa'anda aka kashe musu mazaje nan, me za a yi? Mace ne bata ba ganin kuɗi, kamar misali alal misali jaka ɗari ba, an zo an ce mata to ga kuɗi, in ya so yaran shi kuma za a dauki nawa wayan su da makamancin wannan, ke kan daura abu ki saka dogon hijabin nan ki fita ki je ki fashe da runduman soja.
Tun daga shekarar 2014 sojojin Kamaru da dakarun haɗin gwiwa na Afrika ke yakar wannan makiyan. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu, masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Kungiyar ECOWAS ta sabunta kokarin sasantawa da kasashe uku da suka kaurace mata a daidai lokacin da su kuma kasashen suka jaddada matsayar su na warewa daga kungiyar. Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu dai kungiyar nan ta raya tattalin arzikin kasashen Afrika ta yamma, wato ECOWAS, bata saki kari ba a kokarin ganin ta dawo da ƴaƴanta uku da suka yi fushi da ita, wato kasashen Niger, Mali da Burkina Faso. Lamarin ya yi kamari ne jim kadan bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar jamhuriyar Niger, wanda ya sa ECOWAS din kakaba mata takunkumai har ma da barazanar sanya kafar wando daya da jagororin juyin mulkin. Wannan yanayin ya sa ita kuma Niger din ta hada kai da baki da makwabtanta kasashen Mali da Burkina Faso, waɗanda su ma tuni suke a ƙarƙashin mulkin soji biyo bayan juyin mulki, inda daga ƙarshe suka haɗu suka ba da sanarwar ta cewa barazanar su ta biya, domin kuwa ECOWAS din ta janye dukkan takunkuman da ta kakaba tare da kiran kasashen da su dawo. To amma hakan bai sa Niger din da sauran ƙawayenta sauya matsaya ba. A wajen wani taron da ta gudanar a Abuja, babban birnin Najeriya, kungiyar ta ECOWAS ta sake jaddada kokarinta na neman sulhu tare da wakilta sabon shugaban kasar Senegal Basiru Diomaye Faye a zaman mai shiga tsakani domin sasantawa. Masani hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi na ganin wannan mataki na iya yin tasiri.
Lalle ga gani na nada Basiru Diomaye Faye kawa wanda za a yi mu'amala da waɗanda ƙasashe uku na AES da suka hita daga cikin ECOWAS abu ne mai kyau, don dai kaga ai tunda aka zabe shi da ya hau karagar mulki, kaga ai ya zo Mali, ya zo Burkina Faso, Niger zai ce kadai bai zo ba. To da yake dama ya fara wannan, ina tsammani ba lahi sai ci gaba. Ga gani na an nada shi don watakila shi sabo ne ba da mikin suna wani lissahin shi bai cakule da wasu matsaloli ba daban ina tsammani shi yana iya ya shiga tsakani domin dai a samu wadannan kasashe na AES Sahel su kuma cikin ECOWAS.
Kuma Abdulnasir Saidu na kungiyar farar hula ta Amman na ganin kamar an soma makara
kamar an baro chawo to ranar aihuwa saboda kwaramniya rikicin duniya ta shaggashi da ECOWAS ta kama tun farko rikicin wanga ya razana ɗan kasashen waɗanda don magabatan mu na wanga lokaci da muke ciki na nisanta ECOWAS saboda rigimar da suka runguma duk irin rikicin da kasashen mu suka shiga na yanayi na tsaro na yanayi na jagorancin san kai na babake rubuta ciki handama da arzikin kasa wanda magabatan da aka hambar da su cikin kasashen wurin sun yi wasa da nauyin da yau zanta abu suka goye su na daukar matakan tsaro na kulawa da lahiyar mutane su kula da tsashi lahiya ECOWAS ta yi shiru ta yi kunna ko shege kamar ma ba komai ake nana gaba a lokacin da mutane suke cikin mugun tsanani su sun yi shiru ba su koyi ba wannan abun ya sa mu yau duk irin abin da ECOWAS za ta yi muna da ɗari gare shi saboda mun san ba dan Allah ba suke wa ba mu bakin cikin a samu jituwa fahimta tsakanin ba a ce mu koma ECOWAS ba me na zaman lahiya na tsakankanin kasashen mu tunda mun riga Allah ya yi sanadiyar zaman ya hada mu a cikin share guda wanda in ba harkar turawa ba ba mu da matsala na tsakankanin mu da kasashen da duk muke kewa da su
taron da ECOWAS dai ya zo ne sa'o'i kalilan bayan da kasashen uku na Mali da Niger da Burkina Faso suka gudanar da nasu taro a Yamai inda suka hada tasu kungiya tare da rattaba hannun kawance da aiki tare ko sai dai kakato da gwani na ganin wannan matakin ba zai haifar wa kasashen uku da mai ido ba
bai kamata ba ana ce ku ce ce ko ja a cikin wannan harakan nan dole ne in akwai rigima sai an zamna an tattauna kuma ga alhamdulillah jiya mun sake gani kuma da sai ECOWAS ta sake nuna ma kasashen nan cewa na AES da cewa har yanzu suna kan batun a tattauna akan sabili haka aka wakilci shugaban kasa na Senegal cewa Diomaye Faye dan ya zo ya tattauna tare da wayannan shugabanni na kasashe uku dan su komo cikin ECOWAS amma da sharadi cewa suka yanzu ko wannan abun in dai suka yayi in abun bai jaru ba sai a bar su su tai sai kuma sai a dauki act abin da Nasara yake cewa kenan an yarda sun fita ina ji ko ba za a kai haka ba kuma muna jan hankalin wayanda suke buga ma kidi a wayannan shugabanni ya kamata su koma kan gaskiya da cewa wallahi abin da suke ba abu bane zai taimaka ma al'umma tahiyyar mu na kasashen mu cikin ECOWAS ya hijara mu da mu koma gehe a ce mu uku kasashen mu zamu yi wani abu
shi ma Mustafa Abdullahi a ra'ayinsa warewar kasashen uku ra'ayi ne kawai na shugabannin mulkin sojin kasashen amma ba na al'ummomin kasashen ba domin ko hakan in ji shi zai shafi jama'ar ne kai tsaye
ya kamata a ce kasa duka al'umman na kasashen uku sun yarda da ayi haka to kaga yanzu nan mulkin soja ne ake ba amma ba an kasa dama ba domin su bada nasu ra'ayi dan kenan na biyu abin da yasa ake so a yi dama irin wannan federation ko confederation dan a samu cigaba to yanzu cigaban kai kana tsammani ga wanga yan watanni da aka samu kaga an yi wani cigaba ana tsammani harakokin masarufi da kuma rukumi ayi gani na re ya dan cakule uku ya kamata a ce akwai kamannin mu'amala abin da ya shahi control tsakanin mutanen wanda suke cikin wannan AES Sahel to kai da kanka san aire jama'a na Niger cikin kashi 60 zuwa kashi 65 in ka dauka daga Difa zuwa Gaya kawai in ka riba da wajen al'ada da komai da komai sai zama kusa da Nigeria ke da wadanda kasashe na AES Sahel ko na sharadi na hudu shine dan abin ya sa wajen harka kasuwanci kowa ya samu cigaba yanzu riba gani da wannan boda ta Benin da aka like da ta Nigeria ma ai an ji ki to mi kasashen suka samu kuma abin da ake so na karshe domin a ba kowace kowane gungu na cikin wannan federation din ko confederation din dama ta ci gaba ta bunƙasa noma ta duwar abin da ya shahi ci gaba. To kaga yanzu ne in ka riba cikin kasashen nan uku cikin shekara hudu da suka samu mulkin soja gare gani na dai an samu komawa baya. Yanzu wani zai ce an baro kyautar rana yawa, abin da nake so ka gane shi al'amarin duniya kawo musamman abin da ya shahi ƙasa da ƙasa ba a ɗauka niyya a cikin fushi koko a cikin agagoce don kagari. Yanzu wanda za su shan wahala 'yan ƙasashen nan ne na IS Sahel wanda suke waɗancan ƙasashe na ECOWAS, koko ECOWAS ɗin ma in tana da wasu project wanda take da a cikin wannan ƙasashen uku. To kaga duka wannan in ta ƙi bada gudunmuwan nata kaga ni dai ai duka za a ji jiki sosai. To abin da nake so ka gane gare ni ko an ce sun rabu, gare ni ya kamata a samu wata hanya wadda su a sa mu'amalar duka akwai ta dama ita ECOWAS musamman aikin ta abin da ya shahi ci gaba ne, abin da ya shahi kasuwanci, abin da ya shahi zirga-zirgar mutane da kuma dukiyoyinsu. In wannan aka sa aka ciyo kan wannan abin bai canza ba, to ina tsammani duka duk wani mai abin ga mai sauki ne. Amma gare ni ba ma alheri ba ne a ce ita IS ta rabu gaba ɗaya kwata-kwata da ECOWAS. Gare ni ya kamata kowace matsala ke da kwai a samu a tattauna cikin ruwan sanyi. Wannan na ce ma musamman masu tsohon shugaban ƙasa na ECOWAS masu rai.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To zarawa takaice, an samu rarrabuwar kawuna a jiya Talata tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar dokoki bisa yakin neman sake yi wa zaben shugaba Joe Biden tsakanin shi da Trump a zaben da ke tafi. Bayan rashin katabtsin Biden din a muhawarar da aka gudanar cikin watan jiya tsakanin shi da tsohon shugaban kasar Donald Trump. Wata kotu a Rasha ta ba da umarnin kama Yulia Navalnaya duk da cewa ba ta cikin kasar bisa zargin taka rawa a aikace-aikacen wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayi. Navalnaya dai ita ce mai ɗakin marigayi Alexei Navalny wanda ya kasance babban mai adawa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Navalny ya rasu ne a gidan kansu a watan Fabrairu inda yake zaman wa'adin shekaru 19 bisa laifuffukan da suka shafi na tsatsauran ra'ayi. A yayin da kungiyar kawancin tsaro ta NATO ta fara babban taronta na cikata shekaru 75 cikin da kulla kawancin soja a birnin Washington a ranar Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya bayyana a jiya Talatan cewa kungiyar za ta samar da ƙarin kuɗi sama da dala miliyan 7 na kayayyakin kare kai masu ƙarfi da kayan sarki da takalma musamman domin sojojin Ukraine mata. Mutum makomar Ukraine ne dai ake sa ran ya mamaye batun da za a maida hankali a kai a wurin taron. Akalla mutane 25 aka kashe, wasu gwamnati suka jikata bayan da wani hari ta sama a jiya Talata ya sauka akan wata makaranta da ta zama mafaka ga Falasɗinawa da yaƙi ya daidaita, cewar jami'an lafiyar Falasɗinu. Harin na ranar Talata, wanda kusan shine na hudu da Isra'ila ta kai cikin 'yan kwanaki, ya daki kofar shiga makarantar Al-Auda a garin Abassan da ke kusa da birnin Khan Yunis da ke yankin kudanci. Dakarun Isra'ila sun ce suna nazarin rahoton. Dakarun rundunar tsaron juyin juya halin ƙasar Farisa, wato Iran mai ƙarfin gaske, ta rusa wata ƙungiyar 'yan bindiga da ke arewa maso yammacin ƙasar, kamar yadda kafar talabijin ɗin ƙasar ta ruwaito. Rahoton ya ce dakarun ƙasar na rundunar juyin juya halin da aka sanya da IRGC a yankin arewacin Azerbaijan ta wargaza wani ayarin masu warwatakar ayyukan ta'addancin rundunar.
To jama'a masu sauraronmu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawe da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu,
Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC ke anjiman ku.